السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواننا بيننا في شرق الدين المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف بركون الله سبحانه وتعالى يتربي عبادة دمكي لأن ممكن كلكم الله يغفر كامنا الله يسعى الجنة تزمكم مرمو يوم يوم كدون حديثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديك شو النعمتان مقبول فيهما كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم yace ni'matani akwai sun imomi guda biyu magbunun fihi ma kathirun minan nas, ana yi wa mutane da yawa kafin ga a cikin su. Ma'anar kafin ga shine mutun yayi fargar jaji sai abin ya wuce sannan ya ringa cewa ina ma nayi, kamar an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan ni'imomi ne waɗannan guda biyu, sai ce as-sihhatu wal farah, shi as-sihhatu lafiya, wal farah da dama, damar da mutum ya samu ta yi wani abu. To waɗannan abubuwa guda biyu ni'ima ce, ni'imar lafiya da kuma ni'ima ta damar yin abu. Ke da yawan mutane lokacin da suke da lafiya ba su yin amfani da dama ko ni'ima da suka samu ta lafiya wajen yin abin da ya kamata, sai lokacin ya ƙure rashin lafiya ta zo, sannan mutum ya ringa ta da lokacin da ina da lafiya ne da na yi kaza, da lokacin da ina da lafiya ne da nayi kaza, da lokacin da ina da lafiya ne da nayi kaza, yanzu kuma babu lafiya ba zai iya yi. Kuma lokacin da yake da lafiya bai yi ba, ballantana yanzu dalilin rashin lafiya Allah subhanahu wataala ya ci gaba da rubuta masa ladan abin da ya kasance ina yi lokacin da yake da lafiya. Ko kuma idan abu ne na rayuwar duniya, lokacin da yake da lafiya ya yi amfani da lafiyarsa, ya tattali abin da zai yi amfani da shi saboda dalilin rashin lafiya ko lokacin rashin lafiya. Tunda idan lokacin da kake da lafiya kai ba kai rashin lafiya ba, a lokacin da baka da lafiya kaga wani ba shi da kake da lafiya, kaga wani ba shi da lafiya. Yanzu haka har kai kaje ka duba shi, yanzu haka kaji ba shi da lafiya, amma ba kai amfani da lafiyarka da kuma dama da ka samu taka iya zuwa ka duba shi ba, baka je ka duba shi. Yanzu haka har in kai ka fadi ba ka lafiya izo duba ka, sai ka ringa jin kunya lokacin da ba shi da lafiya kai baka je ka duba shi ba. Da haka wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa yagtani khamsan qabla khams, karibati abubuwa guda biyar gabanin abubuwa guda biyar, daga cikin su sai ice wasihhataka qabla saqamik, karibati lokacin lafiyarka gabanin lokacin rashin lafiyarka. Dan duk lafiya da kuka ganta akwai rashin ta a tare da ita. Haka ne Allah subhanahu wataala akan harshen Annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da yake tattauna da mutanansa, kamar yadda Allah ya labarta mana sura ta 26 surar Shu'ara, da suka nemi su fita wajen bautar gumaka, sai ce inni saqim, ita ni mai rashin lafiya, ba wai ina nufin yanzu ne ba shi da lafiya ba, a'a zai iya rashin lafiya at any given time, a kowane lokaci. في وقت في كل وقت ممكن duk lokacin da Allah ya ga dama zai yi rashin lafiya dan haka karibaci wannan lafiyar da ka samu a halin yanzu gabanin lokacin da baka da lafiya to Allah yana da wani ihsani da yake wa mutum in yana da lafiya sai amfani da lafiyar sa karibaci lokacin lafiyar idan abu ne da yake na ibada to Allah subhanahu wataala in ya jarrabe shi da rashin lafiya ya kasa yin wannan ibadar sai Allah subhanahu wataala ya rubuta masa ladan wannan ibada kamar lokacin da yake yin ta wanda lokacin da yake da lafiya baya yi Allah subhanahu wataala ba zai rubuta masa wannan ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin da ya gaba sai ce wa faragaka qabla shughlik kai amfani da damar da ka samu space din da ka samu tazarar da ka samu ta rayuwa gabanin lokacin da zaka shagaltu a shagaltar da kai gaburan wannan lokacin ka rasa lokacin ma da zaka yi abu yan uwa masu albarka dukkanin mu haka muke rayuwa yanzu waɗannan yaran da suke gaban mu kannan mu da wasu ma daga cikin su sun kai mu ce ƴaƴan mu mun wuce irin matakin da suka wuce a lokacin da muna kamar su ana yi mana irin abin da ake musu yanzu mu ne muke yi musu a lokacin da muna kamar su muna da rarar lokaci yanzu shagulgula sun zo sun cika lokutan rayuwar mu ta yadda dole sai dai ka tsara zan yi kaza lokaci kaza zan yi kaza lokaci kaza gabanin ka gama wannan da ka tsara gabanin wancan lokacin lokacin ya kure maka yanzu ka sai kai shifting sai ka tura gaba saboda ni saboda shagulgula sun zo sun yi wa mutane yawa al'amura sun zo sun yi yawa to ana cikin wannan ne kwatsan ma sai a fada mutu da haka a wancan hadisin da na kawo na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam da yace karibaci abubuwa biyar gabanin abubuwa guda biyar sai yace hayataka qabla mautik karibaci rayuwarka gabanin mutuwarka saboda mutuwa yan uwa masu albarka haƙiƙa ce da kowa ya yarda da ita duk wani abu mai rai wanda busa masa rai aka yi saka masa rai aka yi ya yarda zai mutu ba sai mutum ba kawai a mutane ba sai musulmai ba kawai a'a duk wani dan adam ya yarda zai mutu imanin da mutuwar ne yake shan bamban daga mutum zuwa mutum amma mutuwa kowa ya yarda zai mutu dalili ya daga kansa ya ga ina kakansa na biyar in Allah ya masa baiwa shi ina nan mahaifinsa ina nan kakansa ina nan kakan mahaifinsa ina nan kakan kakansa ina nan to ina kakan kakan kakansa ina ina wannan tsorin shine ba sami irinsa ba a duniya amma tsori da ina nan mahaifinsa ina nan kakansa ina nan kakan mahaifinsa ina nan wannan an samu akwai wadansu mutane da Allah yi musu baiwa suka samu kansa irin wannan yanayin akwai wani mutum da Allah ya arzurta shi rayuwa kusan shekara 127 a duniya bai shekara da mutuwa ba to shi jikansa ya gan shi jikansa ma'ana to kaga shi wannan jikan kaga ya ga mahaifinsa ya ga kakansa ya ga mahaifin wato kakan mahaifinsa ya kuma ga kakan kakansa kaga ya samu hawa nawa hawa hudu to sai ne a tsora ai gaba ina ya gano na biyar kenan kuwa zai mu illa matsala ita ce kamar yadda wani malami yake faɗa ma ra'aytu haqiqatan ashbaha bishakk min al-maut, ite banga abin da yake tabbas bane amma yafi kama da shakka fiye da mutuwa. Ayyukan mutane dewa baya nuna cinya da za su mutu, ko kuma suna ganin cewa akwai wata ittifaqiyya yarjejeniya tsakanin su da Allah lokaci kaza za su mutu, ba sa jin cewa mutuwa tana iya zuwa kowanne irin lokaci saboda suna tunanin suna da ƙarfi, suna da lafiya, suna da dukiya, suna da dama, suna da kaza, suna da kaza, saboda haka sai su ta yin abubuwa kamar ba sa tunanin ma za su mutu, tare da cewa a birnin kokon zuciyarsu sun yadda cewa za su mutu. Shine Annabi a wannan hadisin sai ya ce karibata rayuwarka gabanin mutuwarka, saboda tabbas ka san za ka mutu. To idan mutum ya ribaci lokacin rayuwa, kamar inda ya gabata idan mutum ya ina aikin kirki lokacin da yake da lafiya, to idan ya rashin lafiya Allah zai ci gaba da rubuta masa lada, to haka nan in ya yi amfani da lokacin rayuwa ya yi ayyukan da suka kamata waɗanda sun shafi ayyuka masu wanzuwa a bayansa, zai zamanto wannan aikin yana binsa kenan shi har yanzu ina nan a raye. Zai zamanto har yanzu ina nan a raye, da haka wanda ya mutu mutuwar shahada saboda irin aiki da yi wa Allah, irin tadhiya da yi da rayuwarsa, Allah subhanahu wataala sai wanzar da rayuwarsa har a bayansa. Yanwa masu albarka a wannan hadisin nabi da muka kawo, dama mun ji annabi ya ce wa sihataka qabla saqamik, sai ya ce kuma wa fara wa jinaka qabla faqrik, karibaci wadatarka gabanin lokacin talauci. Lokacin talauci ina nan tafi, ikan zo hissan ikan zo ma'anan, ma'anar hissan a aikace mutum nawa ka sani an ce da tsohon mai kuɗi ne, sai kai da wani yayi kuɗi ana faɗa ko ba a faɗa, amma yanzu ba shi da shi kenan, in aka ce da yana da ma'ana yanzu ba ya da. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ribaci wadatarka gabanin talaucinka, ma'ana ko dai talauci na zahiri na haƙiƙa da mutum yana da abu ya zo ya rasa, ko kuma talauci na ma'ana. Me talauci na ma'ana? Shi ba ganinsa ake ba a nan a zahiri a ido, amma kuma talauci ne, kuma shi ne ma talauci na haƙiƙa. Ta yaya yake kasancewa? Mutum Allah ya bashi dukiya, ya bashi kuɗi, ya bashi wadata, ya bashi arziki, amma ya ke gabatarwa da kansa ayyukan da ya kamata ya gabatar da su a cikin rayuwarsa, ya ke yin ayyukan alkhairi, ya ke ciyar da dukiyar nan don taimakawa addinin Allah, don taimakawa bayin Allah, don yin abubuwa da suka kamata da dukiyar. To wannan ko da ya mutu yana da kuɗi, matsiyaci ne, zai tashi matsiyaci ranar lahira, dan me zai tashi account din sanar aikin lada babu komai a ciki. Dan kaci, dan kasha, dan kaci da iyalanka kai musu kaza, waɗannan abubuwan abubuwa ne na wajibi da Allah ya dora a kanka. Ina sauran ayyuka da ake yi da dukiya, irin waɗanda magabata suka bar mana misalin suka aikata, zaka samu mutum ina da dukiya fan taba sama, amma ka kasa gane wannan masallacin shi ya gina shi, wannan makarantar shi ne ya gina ta, wannan mutumin shi ne ya gina shi yake rayuwa, ya dauki nauyin rayuwar iliminsa, lafiyarsa, karatunsa, kazansa, har ya zama mutum. Zaka kasa gano wani abu wanda yake da wannan dukiyar, ko na wani wakafi, ko na hubusi, wani taimako da ya gumbatacce a musulunci, ka rasa ganowa wanda in ya mutu wannan abin zai ringa binsa. To wannan ya zama talaka na haƙiƙa, ya zama faƙiri, ya zama ɗan ƙwanƙila, ranar lahira zai ga abin da zai bakanta masa rai. Wannan dukiyar da Allah ya bashi a duniya bai yi amfani da ita ba da aka yi wa masu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam izaburar da mutane firibacin lokaci dukiyar da suke da ita gabanin lokacin talauci dan za a zo a rasa dukiya da aka malamai suke cewa lokacin da mutum yake zuwa duniya ina zuwa ne hannunsa a dunkule wai me yake fada wai suke cewa wai arzikinsa ne nan da ya danko izo da shi a duniya ina cewa wannan shi ne arzikina wato arzikinsa bai wuce cikin tafin hannu lokacin da zai bar duniya sai ya bar duniya hannunsa a bude suka ce wai abin da yake cewa kun ga hannuna ban dauki komai naku na tafi da shi ba hannunsa a bude to da aka yi wa masu albarka mai amfani da wannan dama da Allah ya bamu mu ribaci lokacin da muke da wadata gabanin lokacin da rashin wadata zai zo a wannan hadisin na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa faragaka qabla wa shababaka qabla haramik karibacin lokacin kuruciyarka gabanin tsufa isu rayuwa da kuka ganta akwai kuruciya akwai kuma tsufa to idan mutum ya yi amfani da lokacin kuruciya wajen yin abin da ya kamata to ko ya tsufa ya kasa yin wannan abin in aikin lada ne Allah zai ci gaba da bashi lada annabi da ma haka ya faɗa idan mutum yana yi wa Allah wata ibada sai ya kasa yin wannan ibada dalilin rashin lafiya ko dalilin tafiya ko dalilin gajiyawa da tsufa Allah zai ci gaba da bashi ladan wannan aikin kamar ina mazaunin gida kamar ina mai lafiya bai aikin ba amma saboda ya saba yi wa Allah wannan aikin lokacin da yake da lafiya lokacin da yake zauna a gida lokacin da yake da dama lokacin da yake da kuruciya da karfin jiki to ko ya tsufa ko ya yi tafiya ko ya samu rashin lafiya ko ya rasa damar da zai wannan aikin Allah zai rubuta masa ladansa cikakke kamar lokacin da ya saba ina yi ƴan uwa masu albarka wannan alkhairi ne mai yawa ka samu wani mutum mai alkhairi fiye da Allah ka samu wani da yake da alkhairi fiye da Allah ba dan ana nufin Allah mutum bane amma ba wanda yafi mutane alheri dan wanda yafi kowa alkhairi a cikin mutane yake shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake yin alkhairi da kyauta kamar inda ake raba iska mai dadi a duniya bal suka ce ma yafi iska din kyauta sallallahu alaihi wasallam to da aka yi wa masu albarka mu ribaci wannan damar da Allah ya ba mu ta samartaka ta kuruciya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa gabanin tsufa dama haka Hausa suka ce in kaga tsohon kirki to an samu kuruciya ta kirki in kaga tsohon banza kuruciya kai ta banza akan samu sauyi akan sami akasin haka amma dan kadan ne kaga wani ya gama rayuwarsa ta shirme ƙarshe Allah ya shirye shi an samu irin waɗannan a rayuwa kamar Ibn Zamanai ya shekara 60 dan tantele ne amma Allah ya sake bashi a ran rayuwa kuma shekara 60 ya zo sai da ya zama babban malami a duniya an samu irinsu irin mutanen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibada labari waɗanda ɗaya ina gidan karuwai ina gidan sharholiya ɗaya ina masallaci ƙarshe rayuwa ta zo ta canza musu wannan izo ito ba wancan kuma yake bari ya je shargalle suka faɗi suka mutu wannan wanda ya rayu gaba ɗaya a gidan karuwai da gidan shiririta dalilin tuba Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa mala'ikun rahama suka ɗauke shi zama ɗan aljanna wancan kuma da yake bari ya je hole ya ɓata aikinsa gaba ɗaya shi kuma mala'ikun azaba suka ɗauke shi duk irin waɗannan abubuwan muna da misalansu da yawa a musulunci amma ɗan kaɗan ne ba su kai a ce za a dogara da su ni in samu kaina haka ko kai ko ke ki samu kanki a haka ba a'a saboda ƴan kaɗan ne Allah yake buga misali a cikin rayuwa don su zama wa'azi kada a ɗaya ba ƙauna gabaran rahmar Allah ga mutumin da aka ga yana sharme, ina shiririta, ina shargalle, ina shashanci, a ci gaba da yi masa addu'a, a ci gaba da kyauta sa masa zato, aiki ci gaba da yi masa fatan alheri. Hakanan wanda yake aikin kwarai, kar a ga cewa ai shi wannan aljanna kawai ko ba taya, a'a, in Allah ya ga dama sai ci gaba da yi masa addu'a. Allah isa ya banya ta yi kyan fita, ta yi kyan tsayi. Allah isa ya banyar ta kai, sai a kai masa addu'a har Allah ya karbi rayuwarsa akan wannan yanayin da yake. Yan uwa masu albarka, Annabi ne sallallahu alaihi wasallam yace ayi amfani da dama da aka samu gabanin, wato kuruciya da ake da ita gabanin tsufa. Abu na biyar, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa faragaka qabla shughlik, da damar da muka samu kamar wannan hadisin da ya gabata na farko, yace ai amfani da dama gabanin shagulgula su zo da za su shagaltar da mutum. Saboda dan adam da kuka ganshi ba wani abu yake jira ba a rayuwarsa, abubuwa kwaya bakwai kawai yake jira. Na farko dai talauci mai gigita mutum. Na biyu ayi wujuji da lokacin mutum, e rasa gane ina gabas take, wai mai iya ayo har rana ta faɗi. Na uku tsufa, wanda zai zo e gagarar da abubuwa da yawa a gare shi bayan da ina da damar da zai yi abu, ina da ƙarfin da zai yi. Abu na hudu, ina jiran rashin lafiya ne wanda zai zo ya mantar da shi gabaki daya cewa shi ya ma taɓa yin wata abu a rayuwa mai daɗi. Abu na biyar da ɗan adam yake jira shine mutuwa, wanda za ta zo ta katse masa hanzari, ta katse masa lokacin tafiya, ta katse masa duk abin da yake yi. Abu na shida da ɗan adam yake sauraro a wannan rayuwar shine abubuwan da za su zo su shagaltar da shi, gashi ina rayuwa, wannan abin kun ga mu ya kamata mu lura da shi sosai. Yanzu kana gani da can cutar ulcer da ake yi, cutar ulcer ita ce fara da Hausa suke cewa cuta ce ta yunwa, amma yanzu waɗanda suka fi yin cutar ulcer mawadata ne, masu kuɗi. Kuɗi ne yankan shakku, kai ba za ka ce talauci yasa suka rasa abinci ba, ba za ka ce talauci yasa suka rasa abin da za su kai bakin salati ba, a'a, ga kuɗin. Amma kuma ulcer ta kama saboda me? Saboda shagaltuwa da suka yi da neman kuɗin, sun rasa yadda za su abin nan. Abu na bakwai da ɗan adam yake jira shine bayyanar dojan, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sharru ga'ibin yantazir, shine mafi sharrin wanda bayanin da ake jira zai bayyana. To muna roƙon Allah kar e shagaltar da mu da waɗannan abubuwa, duk damar da i bamu gabanin waɗannan abubuwan Allah ya bamu ikon yin amfani da su, domin kada mu ce jiyatsa daga baya, kar ai mana kafin ga a cikinsu. Allah subhanahu wa ta'ala ya dora mu akan daidai, ya taimaki addinin musulunci da musulmai. Yau ne insha Allah muke tsarin za mu wuce, da tsammani insha Allah za mu dawo a cikin 'yan kwanaki uku nan gaba. Mun zo nan mun kwana uku, za mu je wasu wurare za mu kwana uku, insha Allah za mu zo daga nan kuma za mu kwana, sannan mu sake wucewa mu koma gida. To in Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara za mu sake haduwa. Ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare imaninmu, ya tsare addininmu, ya tsare rayuwarmu, ya tsare lafiyarmu, ya tsare mutuncinmu, ya tsare iyalanmu, ya tsare dukiyarmu, ya tsare mana duk abin da ake jin tsoro. Idan rayuwar ce ta kare, to muna roƙon Allah, Allah ya karɓe mu shahidai. A kowane lokaci muna roƙon Allah ya rayar da mu su'ada, kuma ya karɓi rayuwarmu shuhada. Muna roƙon Allah subhanahu wataala abin da kuka yi mana tun daga zuwan mu zuwa yanzu, Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairi. Allah ya sanya muku a cikin mizanin kyawawan ayyukanku. muna roƙon Allah subhanahu wataala inda ya hada mu a wannan farfajiya mai albarka, Allah ya hada mu a gidan rahama, ya hada mu gidan aljanna, mu zauna tare da babban masoyi, babban abin koyi, babban abin kauna, shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ji kan magabatan mu, iyayen mu, ƴaƴayen mu, yayyen mu, kannan mu, abokan mu, masoyan mu, ƴan uwa musulmai duk da suka ragaye mu gidan gaskiya, Allah subhanahu wataala ya musu rahama, Allah ya gafarta musu, Allah ya sa suna cikin ni'ima, Allah addu'o'in da muke musu Allah ka karba a kansu, Allah in rayuwar mu ta kare, Allah muna roƙonka ka sa mu cika da imani, kuma ka ba mu masu mana addu'a a bayan mu, Allah muna roƙonka marasa lafiyar mu na gida da na asibiti, manya da yara, maza da mata, waɗanda suka kwanta da waɗanda suke rashin lafiya tsaitsaye, Allah ka ba mu lafiya gaba ɗaya, ka kuma horar da lafiyar mu wajen yi maka da'a. Allah halin da ake ciki a wannan ƙasa na rashin tsaro da rashin tabbas da tashe-tashen hankula da fitintunu da talauci da damuwoyi iri-iri, Allah muna roƙonka Allah ka kawo mana mafita, Allah ka kawo mana mafita, Allah ka kawo mana mafita, Allah ka kawo mana yayewa ta kusa, Allah ka kawo mana yayewa ta kusa, Allah ka kawo mana yayewa ta kusa, Allah in mu ne muka ja wannan abin, Allah ka ba mu ikon gyarawa, Allah ka ba mu ikon tuba, Allah kuma ka ba mu ikon gyara gaba, Allah in waɗansu mu ne Allah ka fadakar da su ka gane, Allah ka kame hannayensu, Allah ka ba su ikon su gyara, Allah da mu da su ka haɗa mu akan tafarki na ƙwarai, Allah muna roƙonka domin sunayenka kyawawa da sifofinka mafiya ɗaukaka, ka ba mu tsaro a ko'ina muke, Allah ka tsare musulunci da musulmai, Allah ka ba wa musulmai kariya a ko'ina suke, Allah ka tsare mu da idaniyarka da bata bacci, Allah ka ba mu aminci a ruhukanmu, ka ba mu aminci a gangar jikinmu, ka ba mu aminci a gidajenmu, ka ba mu aminci a unguwanninmu, ka ba mu aminci a garuruwanmu, Allah ka ba mu aminci a ko'ina muke, Allah ka ba mu tsaro da idaniyarka da bata bacci, Allah ka arzurta mu arziki mai amfani, ka wadata mu wadata mai kyau, Allah ka ba mu arziki na taimakon addini, ka ba mu wadata taimakon al'umma, Allah ka ƙayata wadata akan idanunmu, Allah ka sa wadata a cikin aljihunmu, Allah ka sa wadata a hannayenmu, Allah ka sa wadata a banƙasarmu, Allah kar ka ƙayata mana talauci a zuciyarmu, ko akan fuskarmu, ko a hannayenmu, ko a cikin aljihunmu, ko a banƙasarmu, Allah muna roƙonka ka ba mu arziki mai amfani, ka ba mu wadata daga wadatarka, ka ba mu arziki daga arzikinka, Allah ka ba mu arziki na taimakon bayinka, Allah muna roƙonka ka ba mu mai kyau a duniya, ka ba mu mai kyau a lahira, ka tsare mu azabar wuta, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.